أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبا الله دغوديا غري شي دا يساكي حدا مو a wannan marece na juma'a tara ga watan ramadan a shekara ta 1439 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 25 ga watan 5 a shekara ta 2018 al-safi miladiya. A wannan masallaci mai albarka na unguwar Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa, muna roƙon Allah madauki ya ƙara albarka a wannan gari da zaman lafiya da ci gaba da alheri. Yau insha Allahu ta'ala, kamar da muka ji Allah ya karanta mana waɗannan ayoyi, wato a suratu Ali Imran aya ta 152, in Allah ya sa mun samu lokaci mu bi har zuwa da uku insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dai siyakin da yake magana dangane da yakin Uhud da abin da ya biyo bayansa da abin da aka yi a ciki da kuma sakamakon aikin da aka aikata da abin da ya auku na damuwa, a wannan ne Allah maɗauki ke gaya masa sahabbai, yace walaqad sadaqakumullahu wa'dahu, lalle haƙiƙa Allah maɗaukaki ya gaskata muku alƙawarinsa, ma'ana ya zartar muku da alƙawarin da ya muku na cewa za ku ci nasara. To a karan farko kun samu wannan, an ce sadaqa, ma'ana ya yi gaskiya, saddaqa ya gaskata. Haka idan mutum in aka ce shi sadaqa ko lafazin sadaqa, daga mai magana ne idan yana magana da wani shine ya yi masa gaskiya, ya faɗi maganar da take gaskiya ce. Idan kuma wani ne ya yi magana sai a ce wannan maganar gaskiya ce, to saddaqa ake cewa, ba sadaqa ba. wacce ake amfani ta anan sadaqa wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu lalle Allah yayi muku gaskiya a alƙawarin da yayi muku bi ma'ana anjazakum wa'dahu alladhi wa'adakum bihi bin nasr alƙawarin da yayi muku za ku ci nasara yayi muku shi ya cika shi domin a karan farkon yakin Uhud da me ya fara da nasarar ya fara in yayin da tahussunahum bi iznihi kuke kakkashe su da izininsa alhassu ma'anarsa shine alqatlu yau ba ji ake ba hissu wani ji ne filin hissu ake cewa shi kuma alhassu shine kisa mai tsanani kisan ba wai kawai haka kisa simple kisa ba a kisa mai tsanani shine ake kira da alhassu idh tahussunahum kamar a ce lokacin da kuke ta giggirbe su kuna kakkashe su bi iznihi da iznin Allah izini nan duka guda biyu al-idhn al-kawni wal-idhn al-shar'i al-idhn al-kawni li'annahu waqa' wal-idhn al-shar'i li'annahu jihad wal-jihad mimma amara Allah ta'ala bihi wa ma amara Allah ta'ala bihi fa huwa idhnuhu shar'i yawwa tunda Allah madauki ya bada umarni ya zama izini ne na shari'a kasancewar kuma ya auku to izini ne kauni wannan dai na san dukun gama fahimtar wannan istilahat alhamdulillah hatta idza fashiltum to haka abin ya gudana yayi muku alƙawarin nasara kuma an samu nasara a karan farko sai ga ku kuna kakkashe kafirai kuna bin su hatta idza fashiltum har lokacin da aka samu wani abin ya zo daban fashiltum kuka tsorata shine jabuntu kuka samu tsoro kuka razana wata na za'atun fil amri kuma kuka yi sabani a lamarin ko a umarnin dukansu daidai ne kuma fassararsu kun gane me nake cewa ma'ana har kuka samu sabani a lamarin da yake tsakaninku na jihadi har kuka samu sabani a umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku balwa suka ce in an ce umarni to ana magana ne da mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora akan jabalin ruma maharba din nan guda 50 da yake su saurara akan wannan dutse kada su sauka ko an ci nasara ko ba ci nasara ba ai kun san wannan to da su ake in an ce al'amru bi ma'ana jam'in awamir idan kuma الأمر والنجم إن سشيني الأمور شيني الشأن تكون سابع أتخل لمرين فالبسنا شواء دكا نم أبو بوان قدابي وفسرون قدابي كما يتلا زماني دكا نسمع أنا أي سابان دسكي أمر من دمنزل الله صلى الله عليه وسلم يباسو شي جاو أكسامو فشل شيني فشلتو وتنازعتم سأكسامو تنازعي كما جبات إما يكين ألمرين يكين don haka fi al'amri aw fi amri rasul sallallahu alaihi wasallam din ma'ana dai shi Allah sai an fahimci abu min ba'di ma arakum ma tuhibbu wa asaytum kayfa na tsallake wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbu kuma har kuka saba kuka yi sabani wannan tanaza'tum shine sabani tsakaninku asaytum kuma kuka yi sabo an gane nan malamai suna cewa wata hikima ta Allah asalin zancen da ake shine wa asaitumur rasula domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni cewa kar su daga daga wannan wuri amma sai suka saba wa wannan umarni nasa sai suka sauko suka fara bin kafirai amma Allah madaukaki saboda rahamarsa da tausasa wanda yake wa sahabbai bai faɗi wa asaitumur rasula ba saboda da ya faɗi haka zai zauna a cikin alkur'ani mai ta karantawa sahabbai sun sabawa manzon Allah gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare da yawa ai Allah madauki a cikin alkur'ani a wurare da yawa yana faɗin hatsarin da ke cikin sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan yana nuna maka Allah madaukaki ya girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi sabanin ko in ce saban sabodin ne suka yi amma kuma ba a fito da shi kuru-kuru an ce wa asaitumur rasul ba saboda yanzu da an samu wannan masu neman laifukan su suka samu na ai an samu arha gashi nan ma a cikin ayatu abin nan a cikin Ali Imran Allah ya faɗa nassun qur'ani wa asaitumur rasul haka zaka ji suna murna da cewa Allah madauki ya ce sun sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi Allah madauki yana ga mana falihadari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim kaga maganar aidaa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani asali ne a addini to malamin suka ce akwai wata latifa a cikin wannan wa asaitum din ba a fadi maf'ulun ba gashi kuma manzo ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kawai wa asaitum kuma kuka yi sako wannan ya nuna mana sahabbai kuma dama ba ma'asumai bane kuma dama babu wanda yake daukar su a matsayin ma'asumai Allah ya ƙara gafarta musu wa asaitum min ba'di ma araakum ma tuhibbun bayan ko ya nuna muku shine ara in an ce arahu ya nuna masa in an ce ra'ahu ya ganshi naka ra'a ya gani ara kuma ya nuna haka nan Allah ne ya nuna muku ma tuhibbun abinda kuke so me suke so nasara gashi ta zo ga ganima za ta ai ya nuna musu abinda suke so minkum man yuridu ad-dunya a cikin ku akwai wanda suke son duniya ma'ana wanda niyyar sa yana sha'awar ganima so yake ayyaki a kare ya samu ganima wannan abun yana da karfi a zuciyarsa sai kuma matsala bace ba cewa aka yi gaba ɗaya aikin su ya lalace ba a so ba sun zo jihadin amma suna da kuɗi in an samu wani abun duniya su samu wannan ba kuma abun zargi bane a matsayinsa shi kadai ɗabi'a ce ta dan adam ake ambatawa ɗabi'a dan adam haka take kuma har yau dan adam duk inda ake koda aikin lahira zaka samu wani yana yi dan duniya wani kuma yana yi dan lahira amma a ƙarshe da dizanta ya ƙare ga abin da zamu zo mai ita wa minkum man yuridu al-akhira a cikin ku akwai masu nufin lahira thumma sarafakum anhum sannan sai Allah ya kade kanku anhum daga su kafiran liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku me yake nufi da wannan ne kun san kissar da abin da ya faru la'alla zai amfani mu dan maimaita da aka zo yakin Uhud wanda ya je ya ga dutsen Uhud ya san yaya wurin yake akwai babban dutsen Uhud lokacin da muka karanta sira ai mun yi bayanin sosai anan akwai babban dutsen Uhud da dan lungunsa to a gabansa kuma akwai fili mai fadi to a gefen filin inda yake fuskantar babban dutsen Uhud ta gabansa akwai wani dutsen karami ka iya cewa ma abinda ake kira tarin kasa ne kamar wata jigawa ba dutse ne kamar rock irin namu wannan ba dutse ne mai kasa haka da yawa a cikinsa shi yasa ya dan zazzagwanye ma to wannan wurin shi ake ce ma Jabalur Rumah dutsen maharba su ne waɗanda ko in ce shi ne dutsen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci Abdullahi ibn Jubair da mutum 50 yace su hau kai su rika gadi su rika lura kada hankalin su ya tafi wani wuri su yi gadin ko da kafirai za su biyo ta wani wuri to shi ne aka fara yaƙi a ƙasa ƙasar wannan ma'ana filin babba da nake ambata mana to lokacin da farkon yaƙin ya faru sai ga kafirai an biyo su don sahabbai suna ba da labarin har an ga mata suna gudu in ko ka ga mace na gudu to abu ya lalace musamman matan larabawa a ce mace na gudu ana har ana ganin ƙauri lilliɓi ya fita daga kai ana neman rayuwa an shiga dutsen Uhud ana so a ƙuya to da suka ga wannan wannan matan kafirai kenan da waɗancan na saman suka ga wannan abu ya faru sai suka yi tsammani ai shi kenan an ci nasara akan kafirai sai wasu suka ce to mu sauko mana ai shi kenan abin da yasa aka ce mu tsaya a nan natijar su ta riga ta bayyana an gama kawai shugabansu ya ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko a kanmu ko a kansu kada mu sauka imma lana o imma alaikum aw alaina ai alaihim aw alaina kar mu sauka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu umarni kenan amma sai waɗannan mutane wasu daga cikin su ba su ji wannan zance nasa ba suka sako suka fara bin kafirai din da sara da suka ana murna za a dauki ganima ana cikin haka sai wani yankin na kafirai suka biyo ta wani bangaren inda waɗannan maharban ba su kula ba ba su gansu ba suka biyo suka kashe waɗannan wannan shugaban shi Abdullahi bin Jubair da ƴan kaɗan da suka rage sai suka sauko sauko wannan da za su yi musulmi sun bi kafirai ana fahimta ku ga me zai faru kenan waɗannan kafiran na biyu da suka zo sai suka sa musulmin a tsakiya sai suka yi dabara aka kira waɗancan su ma su juyo da suka juyo shikenan sai aka sa musulmi a tsakiya sai sara suka sai abin da ya faru mun fahimci kun ga kenan sababin wannan faduwar menene wannan abin da ya faru sabanin umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kuma da sabanin da suka yi a tsakanin su wannan ya nuna muhimmancin da'a ga shugabanci muhimmancin rashin raba kai a haɗa kai ai haƙuri da juna dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane shine shugaban ku duk abin da yake shi zaka suka ki wannan shine ya ja wannan duk abin da ya faru to shine Allah madauki yake fadin cewa ya gaskata muku alƙawarin da yayi muku na cewa za ku ci nasara har sai da takai cewa gashi kuna sassare su ana kashe su shine hatta abin nan id tahussunhum bi idnihi hatta idza fashiltum haka istamarra an-nasr wa istamarra hadhihi al-hal la nasara da Allah madauki ya baku hatta idza fashiltum shi yasa malamai suka tattauna akan wannan hatta din shin hatta ce lighaya ko ko hatta ce ibtida'iyya ma'ana haka abin ya tafi har sai da aka kai halin da fashiltum kuka yi rauni kuka tsorata wata naza'atum kuka yi sabani a tsakaninku shugaban ku na cewa ku kuna cewa ai ba haka ake nufi ba ai an gama wata wata naza'atum fil amri cikin sha'anin nan dake tsakaninku kuka saba wa asaitum kuka saba kuka yi sako na umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma araakum ma tuhibbun bayan nuna muku abinda kuke so nasara za ta taso an fahimci wurin sai sa sai sai a cikin ku akwai wadanda sha'awar su su samu ganima a cikin ku kuma akwai wanda asalin jihadin da taimakawa addini da samun ladan lahira shine a zuciyar su to ana cikin haka sai Allah ya kade hankalin ku daga kafirai tunda kun tafi kan harkar ganima kun ga hankali ya tafi wani wuri daban shi ne ma'anar thumma sarafakum anhum ba ana nufin aka kade ku daga kansu ko ka kasa yakar su ba ana nufin attention din ku Allah madauki ya dauke shi daga kansu sai suka biyo muku ta inda ba ku tsammani liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku sai aka samu jarabawa sai aka samu musiba an gane wannan gun sai ce wala qad afa anku to ko ma me ya faru duk inda aka kai aka kawo Allah ya yi muku afuwa zance ya kare ko bai kare ba da masu neman duniyar yanzu kenan daidai ne yanzu a samu wani mutum musulmi yanzu yana cewa to kaga ma sahabban kwaɗayin duniya ne ma da su ko ga shi ne nassi ne qur'ani Allah ya ce minkum man yuridu ad-dunya da su ake ai da sahabbai ake haji masu kwaɗayi haka wani zai ce cikin musamman makiya sahabbai to ko me akai akai da san duniya da sabon in sabo ne wa aka saba Allah to ga maganar sa yace wa laqad afa'ankum da su ake zancen asali da sahabbai ake kuma ba a kawo khitabin ma da zuwa wani ba ba a ce ba a kawo wani zance wani ba da ban ta hanyar ya gaya musu ba a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ba ko ne ya gaya musu a'a da su Allah ya magana wa laqad afa'ankum Allah ya muku afwa tunda dai kasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba bai tafi wani wuri ba kuma bai sauko daga wani wuri ba shi yana inda ya bada umarni yana inda yake yin aikin sa don haka waɗanda suka yi wannan kuskure da su ake to Allah madauki ya ce ya yafe musu don haka dukan waɗanda suka fada cikin wannan kuskure Allah ya yafe musu wanda aka yi wa laifi ya yafe kaga magana ta mutu mus ya halatta ne ta so ya zargi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa sun sabawa manzon Allah akan wani wuri ba sai ce wallahu du fadlin ala al-mu'minin dama Allah shi ma'abucin falala ne ga mu'minai, mu'minai yan gata ne a wurinsa, in suka yi abu yanzu zai yafe musu, inda sun tuba sun koma zuwa gare shi Allah mai yafiya mai sai yafe. Shikenan magana kan kare Allah ya yafe. To sai ce id tus'iduna wala taluna ala ahadin, yayin da nan malami sun tattauna akan wannan id din, mun sani dai zarfi ne a larabci a gun malaman nahawu. To zarfi labuda an yakuna lahu muta'allaq, dole zama yana da muta'allaq, abin da ya rataye da shi. To menene abin da ya rataye da shi? Wasu malamai su ce abin da ake nufi wadkuru id tus'iduna, ku tuno lokacin da kuke gudu. Wasu kuma malamai suka ce id din nan muta'allaq dinsa shine wannan cewa da ya ambaci thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum id tus'iduna, gudun nan da kuka yi Allah ya yafe muku. An fahimci abin? Ma'ana wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin id tus'iduna, yayin da kuke wannan gudu to Allah madauki ya yafe muku. Duka fasarar za ta dauku, saboda in ka dauke ta a wancan, ka dauke ta a wannan, dai duka zai dawo ma'anar ɗaya ce. Abinda aka yi a nan ɗin baki ɗaya shi Allah ya yafe. An gane zancen? Yawwa, tunda in ma baka ce muta'allaq din shine wancan abin da ya gabata wa laqad afa ankum din ba, khitabi dai har yanzu da wa ake yi? Da su sahabbai. Bayan su ne dai mutanen da aka ce an yafe musu, su ne kuma mutanen da ake zancen kuma sun gudu. Abin da aka yafe din shine da wancan saban da aka yi na saukowa da kuma gudun da aka yi lokacin da abu ya ɓaci, duka Allah ya yafe shi. Insha Allah an fahimta. To me ake nufi da id tus'iduna? Id tus'iduna daga lafazin as'ada. As'ada abin da ake nufi shine farra wa haraba, mutum in ya gudu. Domin as'ada daga sa'id ne, sa'id shine bigire ƙasa. Kuka kama ƙafar ku da ƙasa kuka tika da gudu, shine ma'anar abin. Idan ana nufin hawa zuwa dutse ne, shi su'ud ake ce masa. As-su'ud shine min al-asfal ila al-a'la, mutum ya riƙa hawa daga ƙasa zuwa sama, to shi sai a ce masa sa'ida, yas'adu su'udan. Amma wannan daga as'ada ne yus'idu is'adan. An fahimta? To shi kuma is'adi shine al-hurubu wal-firaru ala ardin mustawiyatin, shine mutum ya bi ƙasar da ba mai tudu ba, yana gudu a fetan falali. To ku tuno lokacin da kuke gudu yayin da abu ya ɓaci a wurin yaƙi. Wala taluna ala ahadin, wani daga cikinku baya waiwaye, zuciyarsa ma tana waiwaye, yana kallo ɗaya, kowa yana ta kansa, an gudu. Domin kun san abin da ya faru lokacin da kisa ya yi kisa, aka kashe mutum sama da 70 a wannan wuri daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hankalin jama'a ya tashi. Mutum 700 ne dama, waɗannan ga su adadi mai yawa, kuma sun rutsa su, kuma sun fi ƙarfinsu da makami. Wasu da suka ga abin ya ɓaci ya kai haka, kawai sai aka ce ai sai a rankaya, shi ne suka gudu. Gudun nan kun san laifi ne a filin yaƙi a gudu, ko ba haka bane? To amma gudun rayuwa ne. Ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan tare da su, bal yana baya. Lokacin da aka koro su din, su na gaba suna gudu, shi kuma yana baya yana kiransu, ilayya ibadillah, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, ku dawo ya ku bayin Allah, ku dawo zuwa wurina. To yana kiransu amma suna gudu. Ai kun ga duk wannan menene? Duk a cikin laifi yake, a cikin kuskure. To shine Allah madauki yake faɗin wannan id tus'iduna, yayin da kuke gudu. Wala taluna, ai la tamiluna, la taltafituna, la yanzuru ba'dukum ila ba'd, ma'ana ba kwa karkata, sashen ku baya karkata zuwa sashi, babu wani wanda yake waiwayen wani, kowa yana ta kansa. War rasulu yad'ukum, alhali manzon yana kiranku, fi ukhrakum, a cikin na ƙarshen ku. Idan aka ce an biyo ku kuna gaba, ana bin ku da gudu, masu bin ku da gudun nan suna ina ba suna bayan ku ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kusa da abokan gaba tunda da yawa daga sahabbai suna gaba suna gudu shi kuma yana baya bayan suwa bayan mu'minin ba a bayan kafirai ba don haka dab yake da kafirai shi yasa aka ji masa wannan ciwon da aka ji masa bayan sahabbai su kuma suna gaba sun kama su ranka da gudu to shine yana kiran su ilayya ibadallah ilayya ibadallah shine yad'ur rasulu yad'ukum fi ukhrakum yana cikin na karshen ku shine ma'ana fi ukhrakum yawa fa asabakum ghamman bi ghammin to sai Allah ya saka muku ya ba ku sakayyar damuwa da bakin ciki bisa damuwa da bakin ciki ma'ana halin da kuke ciki kuma ga wani katan abu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har an yi shela cewa ya mutu babu bakin ciki irin a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shi kansa wannan sakamako ne na wannan damuwar da ta same ku na kisa gashi kuma ana bada sanarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe shi wasu malamai sun ce shi ake nufi da fa asabakum ghamman bi ghammi sai Allah madauki ya saka muku bakin ciki bisa bakin ciki damuwa akan damuwa na ga mana cewa bambanci an lance al-ghammu shine damuwar da kake cikin ta yanzu al-huznu shine bakin ciki na abin da ya wuce al-khawfu shine damuwa na tsoro na abin da zai zo nan gaba kun ga in ana zancen wannan waƙi'in ai ana bada sura ne shi da malamai suke cewa anan wurin ana amfani da fi'ili mudari'i tare da cewa halin na madi ne dan me li tadhkiri sami'i li ma mada dan a tunawa shi mai sauraro abinda ya gudana ya gabata dan ya tuno shi ya tasawwurin sa yadda ya kamata shi yasa ake kiransa hikayatul hal ma'ana ana hikayar hali ne shi yasa aka kawo fi'ili mudari in ba haka ba duk abinda ya gabata istahsunahum ai maganar baya ce id hasastum amma da yake ana so suranta mana halin da ake ciki an yi kaza yayin da kuke cikin yin kaza yayin da kuke cikin yin kaza yayin da kuke guduwa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran ku shi yasa duk yazo da sigar madi war rasulu yad'uku shi ma aka sa fi abin sigar mudari yawa to dan me Allah yayi wannan ya Allah tahzanu ala ma fatakum na'am fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu domin kada ku yi bakin ciki ala ma fatakum bisa abin da ya wuce na me na abin da kuka rasa da kashe kashe da akai wala ma asabakum ko abin da ya same ku yanzu wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne mai zurfin sani dangane da abin da kuke aikatawa wannan mu bar wannan bayanin ma'anar ayoyin haka mu karanta abin da malam ya ambata amma dai insha Allah kun gane waɗannan ayoyin me Allah madu ke faɗa an kowa da shi zai iya fasara yanzu kowa da kowa insha Allah sai malam Sa'adi yana cewa wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu bin nasri fa nasarakum alayhi Allah ya gaskata muku alƙawarin sa da ya yi muku bin nasri cewa zai taimake ku fa nasarakum alayhi sai ya taimake ku akan su hatta idza hatta sai da ya zama walau ko ina ne wallaukum aktafahum na'am har sai da ya zama kafirai wallaukum aktafahum sun juya muku kafadin su sun gudu a karan farko kun ga ba an samu nasara ba kenan yawa wa tafiqtum fihim qatlan sai kuka dora kuka dosa kisa a cikin su kuna kisa shine tafiqtum kuka rinka kisan su hatta sirtum sababan li anfusikum har sai da kuka zama ku ne sababi ga kanku ma'ana sai da abun ya juye kuka zama ku kuka sababa abu kuma ya juyo kanku shine ma'anar wannan wa aunan kuka zama masu taimako li a'da'ikum ga abokan gabanku alaikum akan ku kun ga larabci yawa domin saban da suka yi da kaucewa umarnin da suka yi shine ya jawo natijar abin da ya auku wannan abin da ya auku shine ne su suka zama sahabbai suka zama su ne sababi akan kansu ma'ana su ne sababin da suka ba da dama kafirai suka kakkashe su sune abinda suka zama aunan abin taimako li a'da'ihim da abokan gaban su alaihim akan su an gane wuri falamma hasala minkum alfashalu yayin da wannan faduwa ta zo kuka tsorata shine kuka raunana wa huwa dha'fu wal khawar shine rauni da tsoro da razana raunin zuciya shi ake al khawar tunda yake ba shi da karfin zuciya watanaza'tum fil amri kuma kuka saba a lamarin yakin gaba daya allazi fihi tarku amrillah wanda a cikin sa akwai barin umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil itilafi da ya umarni cewa a hada kai wa adam al ikhtilafi da kar a sassaba fa ikhtalaftu amma duk da haka kuka saba yana daga cikin manyan rukunan cin nasara a yaki hadin kai kun yadda la'alla dubban mu san yaki ba shi yasa tambayi sojoji kusan irin training da ake wa soja da horon da ake wa soja ya zama a rayuwarsa ta alakarsa da shugabansa babu komai sai na'am sai yassa to bakar matarbiya ba ce komai aka ce kai kawai ka ce yassa tafi ka je ka aikata in an yi kuskure daga baya za a dora laifi akan mai umarni ne ba akan mai aikatawa ba haka tsarin yake gudana don haka babu zancen a ce kai ka sarwara a cikin harkar yaki saboda wannan ne zai ba da damar a dinke a haɗa kai ya zama murya guda ɗaya ce ana ba da ita to kowa ita zai wada to ana rasa wannan to za a samu matsala wannan kuma kun ga shine abin da ya auku ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku manta yakin su kenan na biyu na farko nasara cikin sauki ta zo musu har da taimakon mala'iku har da ruwan sama har da gengedi na biyun nan har yanzu ba su gama gogewa ba wajen yadda ake yin abubuwa don haka in aka ce kaza sukan yi kokari su yi ijtihadi abin ko ba haka bane kuma kar ku manta waɗannan mutanen sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun lura da cewa wani abu ya faru a lokacin yakin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fita ai ya shawarce su ko ba haka bane ya shawarce su a fita ko kar a fita suka ce a fita karo na biyu da aka je wurin yaki ya zauna ya aje su a wani wuri suka tambaye shi wannan Allah ne baka umarni ko dabarar yaki ce yace dabarar yaki ce aka bashi wata shawarar ta canza wurin aka koma wani wurin daban kaga akwai tunanin za su rika jin wani abun in an ba su na umarni kamar shawarar ce zai yiwu su iya yin ijtihadi a cikin ta tunda yanzu ake bin abun yanzu ake gogewa wannan in ka kalli abun zaka iya ba su wannan uzuri ka kalle su ta wannan mahanga ba ta yanzu ba ce irin yanzu da zaka ga Qur'ani ya gama sauka hani akan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kowa daga cikin musulmi an saukar da shi ya san shi su a zamanin su a lokacin akwai abubuwa su ayoyin ba a saukar da su ba yanzu karka zo kai zancen falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum wannan ba a saukar da wannan abu a lokacin an bunci da nan wasu abubuwa ne wannan a zamanin a suratul ahzabi a lokacin da akai abubuwan da akai na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana auren Zainab harkar tabanni duk a kusa da ƙarshe ƙarshen rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan ko a farkon lamari ne wasu abubuwan ba su gama bayyana ba a gare su don haka ba abun mamaki bane in an ce kar ku sauko din su yi tsammanin dama ana nufin in kafin a ci nasara ne in ku an ci nasara ne kaza da kaza su iya manta duk da ya ce ko mun ci nasara ko ba mu ci nasara ba Allah sa ku gane abin da ke nufi in kana kallon matsayinsu da zamanin da ake wannan abun za ka iya ba su abin nan uzuri ballantana kuma ga babban uzuri sun samu an yafe musu an fahimci abin to shine yake cewa falamma hasala minkumul fashal wa huwa ad-da'f wal khawar wa tanaza'tum fil amri ay min kana tawaddu wannan fa min qa'ili daga cikin su akwai mai cewa muqimu fi markazina mu tsaya dai a inda ya tsaye da mu الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل كم كما ذا وسو سنا cewa ما مقامنا فيه ما امفانين tsayawar mu a wannan wuri shine malama ma maqamuna fihi wa qad inhazam al-adu da abokin gaban muna ganin sa ma'ana kafirai ga su a gaban mu sun fadi an gama cin nasara akan su su sun dauka iyakar wanda suke gaban nan nasu su kenan ashe sun rabu biyu ne akwai wasu suna baya karkashin Khalid ibn Walid kafin ya musulunta shine ya musu wannan dabara ya biyo ta baya wurin waɗannan da aka ce kasa sauka din ya karkashe su akun san abin da ake mun faɗi wannan to a yayin nan waɗannan su ma sun yi amfani da yaqinin abin da suka gani ne sun ga hakikatan an saukan an ci nasara tun daga shi har kafirai suna gudu matan su har sun bar dan kwali sun yi watsi da shi ana gudun mutuwa sannan kuma ga kafa su har tana bayyana kaga wannan ya nuna mana kafirai suna cikin matsala in ku aka kai haka ba mamaki ba abun mamaki bane wani ya ijtihadi ya ce to ai shikenan dama abin da ya sa ya ce mu tsaya kafin a ci nasara ne tunda an ci nasara to mu sauka an gane wannan abu to sai shi wa min qa'il ma maqamuna fihi wa qad inhazama al-adu wa lam yabqa mahdud babu wani abun tsoro babu wani abun razana da hana mu motsi fa asaitum ar-rasul sai kuka saba wa manzo ya ce kar ku sauka ko an ci nasara ko ba a ci ba kuka sai kuka sauka wa taraktum amrahu kuka bar umarnin sa min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so wa huwa in khizalu a'da'ikum faduwar abokan gaba da tabewar su da rashin nasarar su ya bayyana ba wannan shine abin da suke so ba sahabbai kuma sun gan shi to amma sai suka saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annal wajiba dole kafin mu je wannan yana da kyau mu ƙara tunawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin sa a kowanne lamari ashe wajibi ne a bi shi tunda yana da rai a cikin sahabbansa sakamakon saban umarninsa da suka yi Allah ya dora hazima ta farko a tarihin musulunci akan al'umma Allah ya dora wata jarabawa hatta akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi baya cikin wanda suka yi saban shine aka saba wa umarninsa amma ya sabbaba aka karya masa hakuri kun fahimci wannan abu ku kalli girman abun shi yasa hatsari ne a rayuwar mutum a ce yana saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina masu cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole ne ma ka bi ta ba sai ka ga dama ai asali qur'ani ne qur'ani kawai ake bi ba lalle abu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a cikin qur'ani ai ba cikin qur'ani ya faɗa ya ba su umarni cewa ku hau kan wannan dutse ba a ina ibara a maganar da ya musu kuma an ruwaito mana ita an fahimci wannan abu don haka ashe duk inda ka samu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kai aiki da shi mutum baya cewa bari ya masa tawili ya kauce duk irin ra'ayinka duk hankalinka duk intellect din da Allah ya baka da kaifin kwakwalwa da zarangwana da wayo da basira da iya tunani duk abin da Allah ya baka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa kuma ya fi naka tunani in al-Imam Shafi'i zai ce mana da'a ga magabata sahabbai da tabi'ai ra'ayinsu ya fi namu muhimmanci to ina ga ra'ayinmu dangane da ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sahabbai za su sha wannan wahala sakamakon saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me kai kake tsammanin zaka zauna lafiya ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ki sallah irin tasa ka ki ibada irin tasa sunnar sa kana yi mata gayi sai ka ga dama kai in an ce maka ka bi sunna kai ka rika cewa ai in ma ba mu yi wata sunnar ba ai muna yin wata sunna in an gaya maka magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika wasa da ita kana daukar wani abun wasa ne in ba kai ba ma ba komai akwai fitina a cikin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga dai fitina da ta samu sahabbai a wannan wuri hatta taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a kiyaye sabo sabo ba shi da dadi sabo sakamako ne da zai sa Allah subhanahu wataala ya kyamace ka Allah maduki ya hana maka falala to nan abinda malam zai ci gaba da ce mana shine wanda aka yi wa ni'ima shi fi kowa cancantar kada ya saba wa Allah ya anna alwajiba ala man an'ama Allahu alayhi bima ahabba a'zam min ghayrihi wajibi da yake hawa kan mutumin da Allah ya masa ni'ima da abin da yake so to wajibin da ya hau kansa yafi wajibin da yake kan wani daban wanda ba shi ba shi yasa aka musu wannan irin jarabawa gurgudan matsayinsu ne a wurin Allah gurgudan matsayinsu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke su shine gurgudan irin jarabawar da ai musu domin da ma Allah yana jarabar mutane ne gurgudan imaninsu idan kai ta labaɓo ne a imani imaninka ba shi da ƙarfi sai kaga Allah bai cika jarrabarka da abu ba saboda yanzu a samu rauni da khawar da da'af a zuciyarka daga an taba ka sai kai ta ihu kai ta kwakwazo ka kai karar Allah nan ka kai karar Allah nan yau talauci yau kaza yau kaza raunin imani ne su saboda ba ran ba su raunin imani bane shi yasa take suka saba take bala'in yanzu aka jarrabe su haka Allah yake saboda me saboda dama su mutanen kirki ne yanzu kamar da kullum ake ne baka misali idan mutumin gari haka ba komai ba in ya saba wa shugaba a matsayinsa na talakan da bai san doka sosai ba zafin da shugaba zai ji zai kai zafin da zai ji idan babban wazirin sai ya saba ma dokarsa saboda babban wazirinsa ya san abin da yake so ko ba haka bane ya san irin bukatunsa ya san mahangar zancensa in ya faɗi kaza ya san me yake nufi ko ba haka bane sai kaga shi yasa sai kaga mutum shugaban kasa misali zai bata ransa akan wani babba wanda ya kai matsayin ya fahimci doka yadda ya kamata in bai fahimce ta ba in talaka ne kuwa sai iya yafe masa wannan dai misali nake bayarwa to matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ubangiji babba ne shi yasa daga yin sabon sai aka nuna musu kul ba haka ake ba kar ku sake wa annabi haka kun ga kullun tun daga nan ba a sake maimaita irin wannan lamarin ba a ce ga wani abu irin wannan dan shiga wannan matsayin sai idan da wata shubuhar daban ko wani abun daban wani uzurin daban da ya taso saboda dama su ne manyan yan makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu daukar darasin farko a gurinsa a gurinsa ya a gurinsu ya kamata a ga abun misalin da sauran al'umma za su zo su bi a baya to Allah sa mu gane wannan darasi to shine yake cewa li anna alwajiba ala man an'ama Allah alaihi bima ahabba أعظم من غيره أي أعظم وجوبا من وجوبه على غيره فالواجب في هذه الحال دم حكا أبن ديك واجبي أولا هالي خصوصا مصمم وفي غيرها عموما أقول وليون يما دبان دبا وننبا عموما جنرلي ما نعنك هذا أقبال أبن ديك واجبي أكن الأمة شيني امتثال أمر الله ورسوله abi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'un a wannan halin na sahabbai a zamanin yakin Uhudu shine khususan din ko kuma a rayuwar al'umma baki ɗaya har tashin alkiyama to wajibi shine abu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ga kun fahimci nan darasin mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk umarni a ibada a mu'amala a duk abin da yake in yace abu kaza haram ne to ba kai ba shi har abada yace abu kaza halal ne kai to je kai wannan shine addini to haka ake son kowa ya dauki irin wannan tarbiya daga makarantar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce minkum man yuridu dunya a cikin ku akwai masu son duniya wa humul ladina awjaba lahum zalika ma awjaba wannan sune wadanda abin da ya wajabta musu haka ya wajabta musu ma'ana abin da ya sabbaba musu haka ya sabbaba musu ma'ana kwaɗayin su samu ganima buƙatar su samu ganima shi ya ja musu shi yasa Allah madauke faɗi wannan magana cewa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir a cikin ku kuma akwai masu nufin su shine lahira wa humul ladina lazimu amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suka tsaya kan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga nan ba dukkan su ne suka aikata wancan abu ba cikin zancen mutum nawa ake a mutum 700 mutum 50 aka dora a sama an fahimci abin kuma a cikin 50 ɗin ba dukansu ba ne akwai wajen mutum 9 sun tsaya tare da shugaban ba su saba ba kun ga wajen mutum 40 ko ƙasa da haka kaɗan su ne suka sauko ɗin su kai wannan abin da aka yi amma duk da haka laifin 40 ɗin nan ya jawo bala'i a kan 700 da wani abu Allah sa kun gane wannan yawa yana da girma sosai to amma duk da haka Allah mawuki yake magana da su da lafazin umumi kamar dukansu ne suka yi to ba dukansu suka yi ba a cikin su akwai masu wannan a cikin su akwai masu wannan wannan yana koya mana in ka tashi hukunci akan jama'a ka daina yin kudin goro ko ka daina yin jam'i kawai ka ce kowa haka yake ai duk mutanen gari kaza ɗabi'ar su ita ce kaza ai duk mutanen Najeriya kaza ne su ai duk ƴan kaza to kaza ne su wannan duka ba adalci a ciki ka daina yin wannan wanda ya kuskure a faɗi ya kuskure mun ba dukkan mu aka taru aka zama dai ba ko an yi laifi bala'i ya auku ai akwai wadanda ba su yi ba Allah madauki yana ware wadannan kun ga kissar mutanen bani Isra'ila akan as-sabt kun ga ai akwai wadanda suka yi umarni ma cewa kada ku yi kaza kada ku yi kaza amma da bala'i ya zo ya hada su da an tsere da wasu a wani lokaci kuma Allah yana hada abun gaba daya a halaka sai an je lahira kuma kowa yub'athu ala niyyatihi to haka abun yake amma mu a hukuncin mu na duniya mu daina yin hukuncin ga magari kudin goro akan kowa da kowa ɗan wata tafiya ɗan wata kungiya ɗan wata jama'a ɗan wani gari ba a yi musu hukunci da sunan garinsu ba a yi musu hukunci da sunan unguwarsu ba a yi musu hukunci da sunan sana'arsu ta kace a duk ɗan ashaɓa ba su da hankali duk ɗan ashaɓa ba su lura da dokar tuƙi wannan shi ma ba daidai ba akwai masu hankali akwai masu basira akwai masu tausayi akwai masu kulawa da doka ka ce duk direbobin motoci iri kaza duk ba su da hankali duk wannan shi ma ba adalci ba ne wannan dai muna faɗa ne don tarbiyya mu saba harshen mu kada ya saba da yin hukunci akan mutane kun ga dai waɗannan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su suka saba amma dan a nuna cewa dan a nuna mana adalci sai Allah madauki ware ba dukansu ne haka ba minkum man kaza minkum man kaza a cikin ku akwai masu kaza a cikin ku akwai masu kaza Allah ya samu lazumci adalci wa sabatu haythu umiru kuma suka tabbata a inda aka umarce su thumma sarafakum anhu sannan sai Allah madauki ya kawar da ku daga kansu ai ba'da ma wajadta aw wujidat ba'da ma wujidat hadhihi al-umuru minkum bayan an samu waɗannan lamura daga gare ku na sabani tsakaninku da sabawa umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saukowa a samu ganima sarafa Allahu wujuhakum anhum sai Allah ya kawo da fuskokinku daga gare su ya zama fuskar ku ta tafi kan maganar ganima bata kalle su ba shi yasa suka zo muku ta inda ba ku a tsammani an fahimci wannan zancen yawwa fasara alwajhu li adwikum sai ya zama fuskar ta abokan gaba ku ne su suke kallo ku an dauke ta ku fuskar ibtila'an dan jarrabawa ma'ana Allah madauki ya kawo da fuskar ku kuka juya daga inda kuke ko kuma kuka kauce daga matsayinku duk wannan yana daga cikin fasara ma'ana kuna kan halin cin nasara sai Allah madauki ya sa kuka kauce daga wannan halin cin nasarar kuka dawo halin me halin an ci nasara akan ibtila'an min Allah lakum dan jarabawa daga Allah a gare ku wamtihanan dan dai jarabawa liyatabayyana almu'minu min al-kafir dan mai imani na gaske bayyana daga kafiri wa ta'i min al-asi mai da'a ya bayyana a gane shi daga mai sabo wal yukaffiru Allahu ankum bi hadhihi al-musibati ma sadara minkum kuma domin Allah ya kankare abin da ya zo daga gare ku na laifin nan bi sababi wannan musiba ta saboda wannan musiba da ta zo muku ma'ana duk yana daga cikin hikimar Allah kun yi laifi kuma Allah yana so ya yafe muku shi yasa ya jarrabe ku dan wannan jarrabawa ta zama kankara ga zunuban naku kai wannan gata da yawa yake wallahi in banda mutumin da ba shi da basira babu mutumin da zai karanta ayoyin nan yana kwakwale-kwakwalen neman laifin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ke ciki gata ne da rarrashi su fa ake ta rarrashi tun a baya kuma zancen nan ya an gama shi yanzu ba mu labari ake an fahimci abin dan haka abin da ake faɗa a nan Allah madaukaki yanzu ya jarrabe su aka sa manzo ya umarce su yanzu suka saba yanzu ibtila'in ya zo musibar ta zo aka kakkashe su suka yi hasarar rayuka suka yi hasarar dukiya yanzu aka gafarta musu yanzu aka kankare laifin wannan ba gata bane duk wannan gata ne daga Allah subhanahu wataala yake wa sahabban manzansa sallallahu alaihi wasallam don haka duk imtihani ne don ya kankare musu na fali haza kala don haka ne sai Allah ya ce walaqad afa ankum walaqad wa akwai taqdirin rantsuwa kafin wannan wallahi wani wawun ta akafi ce akwai dai abin nan yamin muqaddar sannan akwai lamu sannan kuma ga qad Allah ya akkada wannan maganar tasa da abubuwa uku wallahi duk mutumin da yake neman laifin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman akan wannan qadiyar har ya kafa hujja da irin wannan ayoyin dan nuna cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa da'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya hasara ta ba karama bace Allah yake ma rantsuwa cewa yayi musu afuwa amma yanzu mutun ya bude wata kotu kotun shine alƙalin shine laulan shine mai hikaya shine mai kawo ƙara kuma hukunci yace sahabbai kafirai wannan rashin adalci da yawa yake ko kuma cin sannan nake ba Allah ya kyauta mana to sai ce wallahu bi fadlin ala almu'minin Allah mai afuwa ne yana ma'abucin falala ne akan mu'minai ai zu fadlin azimin alaihi shine babbar falala ne akan su haifu manna alaihim bil islam ga falalar da yi musu na farko yi musu baiwa yasa suka zama musulmi wa hadahum li shara'ihi ya shiryar da su zuwa ga shari'o'insa wa afa anhum sayyi'atihim suka yi laifi ya yafe musu wa asabahum ala musibatihim ya kuma ba su sakamako akan musibar da ta shafe su ɗan gata ne ko ba ɗan gata ba ne to haka mu'minai suke wannan maganar kuma da Allah ya faɗa akwai wasu darussan a cikinta wallahu du fadlin ala almu'minin bai ce wallahu du fadlin alaikum ba ko da ya faɗi haka ma za a fahimta tunda tun farkon zance khitabi ne gare su Allah mai falala ne a kanku tunda ya ce walaqad afa'ankum da su ya faɗa ya ce an yafe muku an muku afuwa duk abinda kuka yi shi kenan ya wuce to amma sai kuma kawo wani lafazin umumi wallahu dama fa Allah shi ne abinda ke nufi dama ai Allah domin galibi a ƙarshen ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yakan ƙare ne da siffofinsa su siffofi ko suna aiki ne la ala halatin hadisatin waqi'atin mufrada amma sukan zama siffa ne mustamirra na abin da ya faru a baya da abin da zai zo nan gaba shi yasa sai ce wallahu bi fadlin ala almu'minin bai ce alaikum ba dan ya zama cewa afuwarsa da falalarsa ta ga mai kowa da kowa dama shi haka siffarsa take in kai laifi ka koma gare shi sai ya yafe maka haka yake yadda yau waɗannan yake ya yafe musu akwai abu ne abu na biyu wannan ya nuna mana waɗannan masu laifin nan bai fidda su daga imani ba ko tunda yace walaqad afa ankum sai ce wallahu du fadlin ala almu'minin ashe kenan antum allazina afa Allah ankum sabata annakum min almu'minin ya tabbata cewa ku dinnan da aka yafe muku to kuna cikin mu'minai an gane don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minai ne gangariyar mu'minai ba kafirci kusa da su an gane wannan daga wannan ayar ma zaka fahimci wannan dace wallahu du fadlin ala almu'minin da ba mu'minai bane wata siffa za a kawo akan wannan bayan kuwa an riga ma an gama an ce walaqad afa ankum Allah ta kun hango wannan sai ce wa min fadlihi ala almu'minin daga cikin falalar sa akan mu'minai Allah yuqaddira alaihim khairan wala musibatan illa kana khairan lahu daga cikin falalar Allah da yake wa mu'minai shine baya kaddara musu wani alheri ko ya kaddara musu wata musifa sai face ta zama alheri gare su yanzu zai fito mana abubuwan alheri da suke cikin wannan yaki wannan abin da ya faru na kuskure gashi musifa ce bala'i ne gashi sako ne an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai abubuwa da yawa a cikin sa na alheri tarbiya ko ga sahabbai tarbiya gare mu cewa su in an musu irin wancan to mu din mu a hirdin mu kiyaye mu ma kar mu yi wani abu na sabawa halin ai sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na nuna wannan baiwa ya musu baiwa da kaza ya musu baiwa da kaza shine abin da na faɗa da su ya jarrabe su yanzu suka yi laifin yanzu aka dandana musu wahala yanzu ko aka kankare musu laifukan da suka yi yanzu aka musu afuwa kuma aka tabbatar da su mu'minai ne duk ba rahama bace wannan alheri ne wannan sakamakon abin da ya faru ko ba alheri bane da ba ai kuskuren ba ayan nan ta ai musu abuwa da za ta sauka ko ba ne ba da ba su yi wannan kuskuren ba da ba su yi wannan saban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a ce wala kad afa ankum ba don afuwa ana yin gane ga wanda ya laifi ko ba haka bane to ashe kenan wani laifin yakan zama alheri na musifa da Allah ya dore mutum akai Allah sai a gane shi yasa kullun dai yana da cikin abuwa masu muhimmanci mutum ya sani laifi ba a kafa hujja da shi da kaddara mutum ya ce Allah ne ya kaddara mun yin zunubi sai idan an yafe maka to mu yanzu muna kafa hujja ne da kaddara akan laifin sahabbai saboda Allah ya yafe musu ko kuma ta wannan gancan wannan ilimi ne na aqida mun taba yin sa a baya ba sau dai ba ma ba wa taba yi bane mun yi da yawa imani magana kaddara ana kafa hujja da kaddara ma'anar kafa hujja da kaddara kace ai haka Allah ya kaddaro mu ko a ina ake yi wuri biyu ko uku wurin farko in musifa ce ta auku a kanka sai ka ce ai haka Allah ya kaddara mu hakalin mota ne ya faru sai ce haka Allah ya kaddara ko gobara ce haka Allah ya kaddara kaga ka kafa hujja da kaddara amma zunubinka ba za ka yi zunubi ba ka ce ai haka Allah ya kaddara mutum ba zai sata ba sai a ce wani me yasa kai sai ya kaddara ce haka Allah ya sa ba za ka mari mutum ba yana zaune ka kwashe shi da mari sai ya magana sai ka ce ai kaddara ce kaga shi ma sai mare ka sai ce kaddara ce to laifi ba a kafa hujja da shi amma in laifin aka yi shi kuma ya tabbata an yafe maka to za ka iya hujja da shi a matsayin musifa ce an gane yanzu wannan yanzu kamar annabi Adam da Allah ya jarrabe shi da cin dan itacen da aka ce kare shi sannan sai Allah mun yake karɓi tubanta ya gafarta masa shi yasa ya samu karfin ya kafa hujja da suke tattauna da annabi Musa da annabi Musa ce me yasa ka fitar da mu daga aljanna sai ce ai haka Allah ya kaddara mu malamai suka ce ya kafa hujja ne da wannan saban da yayi saboda an riga an ga masa an yafe shi sako in kai aka yafe to zaka iya kafa hujja da shi sai kace Allah ne ya jarrabe ni nayi zunubi kuma Allah ya yafe mu an gane wannan don haka muna kafa hujja dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan laifi da suka yi Allah ne ya kaddara su hakan dan ya jarrabe su kuma ya riga ya yafe musu don haka zancen laifi a kansu babu shi ya tashi an fahimci wannan abu kuma sannan Allah madauki ya wanke su wannan aya ba ta nuna laifin su babu inda za a samu laifin su akan wannan aya ko daga wannan aya da wasu abubuwa na su mu dauko dangane da wannan matsalar amma ba komai na san tunda wasu abubuwan mun saba jin su a darussan minhaji sunna yadda za a mai da martani ga shi'a da shubuhun da suke kawowa dangane da laifukan sahabbai da irin wannan la'alla a wani karam ma zo wannan din insha Allah tunda ya bayyana kuma mun fitar da wasu abubuwan da dama ina ga zai wadatar haka mu bar shi a haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya gafarta mana to shine sai cewa in asabatkum sarra'a sarra'u in abun farin ciki ya same su fashakaru sai su gode wa Allah wajazahum jazaa'ash shakirin sai saka musu sakamako na waɗanda suka godiya wa in asabatkum darra'u in mummunan abu da tsanani da talauci da yaki suka same su fasabaru suka yi hakuri jazahum jazaa'as sabirin sai ba su sakamako masu hakuri haka Allah yake mu'amala da bayinsa to mu tsaya anan sai mu tashi kan wannan ayar id tus'iluna nan da mu karanta abinda dindindin mun yi bayanin ma'anar ta a dunkule إن شاء الله تعالى دكتور تفسير مال عبد الرحمن بن ناصر السعدي إن شاء الله سيمجي أبن النبي بيوبايا الله تعالى من فهمت القرآن الله سبحانه وتعالى إغفر تمن ليفو برمو الله سبحانه وتعالى يسر لنا أبن النبي كنت تشكيل يرمو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم